أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هك بركة مدساد وأن مسلاتي متار البركة مسجد Al-Khulafa'ur Rashidin dan ci gaba da karatunmu na Halul Masail fi Sharhi Mukhtasari Al-Ahdari na Al-Hajj Sa'id rahimahullahu ta'ala. Wannan shine majalisinmu na biyar a cikin karatun wannan littafin. Bayan malam ya kawo mana faqara ta malam awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi. Ya kawo mana bayani akan abubuwan da suke haƙƙi ne na Ubangiji mu san su mu yi imani da su ya kawo mana kuma abubuwa guda 20 wanda suke diddin abubuwa wanda muka karanta wanda suke wajibi ne mu yi imani da su kuma mu kore wa Ubangiji wa'innan sufofin sai malai ya ci gaba da cewa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala abin da yake halak ko zamanto wajibi a cikin haƙƙin shi madaukakin sarki yake cewa wa yajuzu fi haqqihi ta'ala fi'lu jami'il mumkinat aw tarkiha fil adami wa yadkhul fi dhalika ath-thawab wal 'iqab wa ba'thu ar-rusuli alayhim as-salatu was-salam wa mura'atu as-silahi wal islahi lil khalqi fala yajibu alayhi ta'ala min shay'in wa la yastahil wa nan karshen karatun mu kenan wancan yau insha Allah za mu tashi al-imanu bil mala'ikatil kirama abubuwa da ya kawo mana matakaiya na imani ya kawo mana wajibi ne mu yi imani da Allah ya kawo mana wannan abubuwa guda 20 ya kawo diddin abubuwa guda 20 yanzu na biyu ya kawo mana al-imanu bil mala'ikatil kiram imani da mala'iku wanda suke masu daraja wajibi ne daga cikin rukunan imani bayan mun yi imani da Ubangiji mu yi imani lalle da kai wa ansu mala'iku wanda suna nan jin rinduna ne na Ubangiji wanda Ubangiji kadai ya san adadin su shine ya kawo mana na harko yake cewa wa huwa an yatahaqqaqa al-mukallaf bi anna lillahi ibadan mukramina makhluqina min an-nur la ya'kuluna wa la yashrabuna yace wajibi ne game da wanda yake baligi wanda alqalami ya hawo kan shi ya tabbatar lalle Allah yana da wa'ansu bayu wanda suke masu karamci wannan bayin nashi ya halicce su da haske kamar yanda Ubangiji yanda ya bayyana mana yanayin halitta su mala'iku an halicce su da haske shaydani an halicce shi wa khulqal insanu wa khalaqal janna min marijin min nar shi kuma shaydani an halicce shi da bakin wuta shi kuma dan adam an halicce shi min dinil lazib wannan yumdu ko kuma laka wanda take me danko shine nan malam yake bayyana mana wajibi ne mu yi imani lalle Ubangiji yana da wa'ansu bayu wanda suke masu karamci wanda Ubangijin nan ya halicce shi da haske la ya'kuluna wala yashrabun wannan mala'ikun na Ubangiji ba sa ci ba sa sha ba irin mu bane ba wanda duk lokaci in yayi kana bukata ka samu abin da zaka samu cikin ka kana bukata abin da zaka sha diddin ya maka maganin kishi yake cewa to su mala'iku ba haka bane ba shi san ya can Ubangiji yake bayyana mana yusabbihuna al-laila wan-nahara la yaftaruna su dare da rana abincin su shine wannan tasbihi da za su ringa yi su ringa subhanallahi subhanallahi shine cin su shine shan su kuma ba sa kosawa ba sa gajiya akan yi wa Ubangiji tasbihi shine nan malai ya ba kai bayyana mana kalkashin dalilai na al-Qur'ani da sunna ba sa ci mala'iku ba sa sha wala yanamuna kuma ba sa barci irin yanda muke gazawa tilas wani lokaci kana bukata
ka samu hutu ka rumtsa da idanuwanka yace wala yankihuna kuma wannan mala'ikun ba sa aure irin namu na wajibi ne ko kuma mutun yana buƙatar a rayuwar shi yayi aure duddan ya biya buƙatun shi yace wala ya'sunallaha ta'ala wannan mala'ikun ba sa saba wa Allah daidai da kibtawa ito abinda ubangiji ya umarce su kurumshi suke la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah abinda akan abinda ya umarce su kuma suna aiwatar abinda aka ce musu aiwatar shine nan mallan ya kawo la ya'sunallaha ta'ala fima amarahum ba sa saba wa Allah cikin abinda ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'marun wannan mala'iku suna aiwatar da abinda ubangiji ya umarce su shine ya kawo mana dalili a cikin alqur'ani cikin suratul nisa yake cewa wa man yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida duk wanda ya kafurce da Allah ya kafurce malaiku ya nuna lalle ubangiji bashi da wani malaiku ya nuna lalle ubangiji bashi da wa'ansu littattafai wanda ya sabkar ya nuna lalle ubangiji bashi da wa'ansu manzanni wanda ya aiko ya nuna ko ya kafurce da ranar lahira yake cewa faqad dalla dalalan ba'ida wannan mutumin yayi bata bata wanda yake mai nisa wannan shine wajibi ne mu hada mi imani da Allah mi imani da mala'ikun shi mi imani da littattafan da ya sabkar mi imani da manzannin da ya aiko mi imani da ranar lahira in dai mutum bai cika ba wa'annan abubuwan guda biyar ba to ba shi ba imani ko kuma ba shi da imani kwata-kwata shine nan ya kawo duk wanda ya kafurce wannan abubuwan da aka zana to tabbas yayi bata wanda yake batan dabu bata mai nisa a cikin suratul baqara ubangiji yake cewa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamuna ubangiji yake bayyana mana ko yake hadi mana ka tuna lokacin da ubangiji yayi niyyar halitta dan adam ko yayi niyyar halitta annabi adam alaihi salam ya tattara mala'iku sai yake ce musu zan sanya wani mamayi a saman doran ƙasa shine malaman tafsiri suka ce ai kamun halitta annabi adam a aiko shi a sabkar da shi nan ƙasa a sabkar da shi saman ƙasa ubangiji ya halittu an sa halittu ya sabkar da su a saman ƙasa sai suka yi tabargaza ubangiji ya halakar da su dukkan su shi sanya mala'iku suke da khibra suke da wata experience akan lalle an taba yin wa'ansu wanda suka sabga suka yi banna a saman doran kasa shi sanya suke medawa ubangiji amsa suke cewa ubangiji ataj'alu fiha zakka sanya a saman doran kasan nan man yufsiru fiha wanda zai ringa banna a saman doran kasa wa yasfiku ad-dima'a ya ringa zubda jini a saman doran kasa amma dai kuma suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika ba rashin kumiya bane ba ba kasawa bace ba ba wai muna nema mu ci jarin ka bane ya ubangiji muna tsarkake ka game da kudirin da ka dauka akan zakka sanya mamayi a saman doran kasa wa nusabbihu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ubangiji muna maka tasbihi muna yi maka godiya kuma muna tsarkake ka ya ubangiji qala inni a'lamu ma la ta'lamun ubangiji sai yake cewa tabbas ni na san abinda ku ba ku sani ba shine ubangiji ya ba mu labari abinda yake kana allama adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin kuna cewa ai ubangiji ga abinda mu muke gani kuna ta'alili akan kadda a sabkar da wani saman doran kasa yayi banna ya zubda jini yake cewa bayan ya halicci annabi adam sai ya kawo mala'iku ya kawo annabi adam ya ce ku bani labarin sunayen wannan abubuwa suka ce ubangiji bamu sani ba ubangiji ko ya riga ya sanar da annabi adam sunayen wannan abubuwa annabi adam ya bada labarin wannan sunayen abubuwan nan suka ce ubangiji mun sallama maka al'amari wannan sune mala'iku dalilin da malam ya kawo wannan ayar dan ya nuna maka tabbas ubangiji yana da mala'iku wanda suna nan suna yi mai tasbihi suna yi aiwatar da abin da ya umarce su suna hannuwa ga abin da ko suna aiwatar da la ya'sunallaha ma amaruhum ba sa saba wa ubangiji akan abin da ya umarce su kuma abin da ya umarni shi suke aiwatarwa sai malam ya kawo mana wani hadisi wanda yake cikin sahihain yake cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a garin shi yake cewa innal baital ma'mura yudkhiluhu kullu yawmin 70000 malikin la ya'uduna yake cewa tabbas da kai wani masallaci ko wani daki wanda ake ce mai albaytul ma'mur wanda ubangiji yayi rantsuwa da shi wal baytul ma'mur was saqfil marfu wal bahr al masjura wanda ubangiji yayi shine ake kiran shi baytul izza wani daki ne wanda yake setin ka'aba amma dai a saman bakwai yake shine ubangiji yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ubangiji yana da wannan dakin wanda a kullun dan rana ta Allah sai mala'iku 70,000 sun shigo sun yi ibada sun yi sujada ga ubangiji a cikin wannan masallacin sun huce kuma ba za su taba dawowa ba wannan sheke nuna maka wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu a kullun 70,000 su shigo su yi sallah su huce gobe ma wa an su 70,000 tun lokacin da aka yi masallacin har zuwa lokacin da za a nade duniya ubangiji ya tayar da kiyama kullun 70,000 sai sun shigo sun yi sallah a wannan sheke tabbatar maka lalle ubangiji yana da runduna ubangiji yana da wannan rundunar sune mala'ikun shi wanda suna nan suna bauta tabi kaga wannan dalili ne wanda tabbas da kai mala'iku kuma wajibi ne mu yi imani lalle ubangijin mu yana da mala'iku wannan shine zai ba mu lamanin samun imani ko lamanin samun cikakken imanin mu na uku yake cewa al-imanu bil kutubis samawiyya al-muqaddasa wajibi ne mu yi imani lalle ubangiji ya sabkar da wa'ansu littattafai daga sama wannan littattafan dukkan su masu tsarki ne shine malamin yake cewa yajibu alal mukallafi an yu'mina bi anna Allah ta'ala anzala ala rusulihi alkiram kutuban muqaddasa yace wajibi ne game da wannan mukallaf wanda alƙalami ya hawo kan shi balagagge yayi imani lalle Allah ya sabkar da wa'ansu littattafai game da manzannin shi wanda suke masu karamci yace hiya kalamuhu alqadim magana ubangiji ce wannan littattafan a ciki saboda dukkan su idan ka dauka kamar yanda ubangiji wa auha rabbuka ila almalaikati da kai dalilai a cikin alqur'ani wanda suke tabbatar maka lalle wannan alqur'anin magana ce ta ubangiji haka littattafai wanda suka gabaci wannan alqur'anin namu dukkan su maganganu ne na ubangiji ki sanya ake mekawa Allah ko ake siffanta shi da lalle ubangiji yana magana shine yake cewa wannan littattafan dukkan su maganganu ne na ubangiji auhaha ilayhim wanda yayi wannan manzannin wahayin wannan maganganun nashi shi sanya zan mu gani malamai suke kasa mana wahayi imma ya kasance bi wasitatin aw bi ghairi wasi'a ya kasance da kai wani tsani tsakankanin ubangiji da wannan manzon wanda za a yi komai da sako kamar yanda yake kana da manzon mu sallallahu alaihi wasallama kaga maganganu ne na ubangiji ake hodi wa malaika jibril alaihi salatu wassalam wannan malaika jibril yazo ya isar wa manzon mu sallallahu alaihi wasallama da wannan maganganun na ubangiji kaga da kai tsani tsakankanin malaika tsakankanin ubangiji da dawa da manzon mu sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya kasance bi gairi wasi'a manzo ne zai yi mahulki wannan mahulkin nashi wahayi ne kaga babu wani tsani tsakankanin shi da abinda ake umurtar shi kamar yanda ubangiji yake ba mu labari a cikin suratu fusilat da sauran surori irin abinda yake kana tsakankanin annabi ibrahim da ubangiji annabi ibrahim yayi mahulki gashi nan yayi mahulki yake hodi wa isma'il inni ara fil manami anni azruhuka fanzur ma za tara ya kai dana isma'il nayi mahulki a cikin barci na nagan nuwa ina yanka ka to ya kake ganin wannan al'amara isma'il yake cewa ya abati fal ma tu'mar satajni insha Allah min as-sabirin yake cewa ya kai babana ka aiwatar da abin da ka gani a cikin mahulkin ka saboda mahulkin annabawa gaskiya ne yace zaka same ni mai hakuri ne akan tabbatar da umurnin da ubangijin ka yi maka aka wayi gari annabi ibrahim ya dauki dan shi tayi ya yi fidiya da shi ya yanka shi falamma aslama wa tallahu aljabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin hega annabi ibrahim ya kwantar da dan shi annabi isma'il yana neman yanka shi kai sai aka kiraye shi aka ce annabi ibrahim ka tabbatar da wannan muhulkin da kai umarni ne da mu ubangiji yake baka yace haka muke sakantawa masu kyautatawa shine ubangiji yake bayyana wa fadainahu bi dhabihin azima sai muka fansar da annabi ibrahim da wani abin yanka wanda yake mai girma akai albarka gidan annabi ibrahim dalilin wannan dawainiya ko dalilin wannan tamassuli da yi da bin abinda ubangiji ya yi mai ko kuma ya kasance bi gairi wasiatin ubangiji yayi magana da wannan annabin kamar yanda yake wa kana da annabu Musa alaihi salam ubangiji yake bayyana mana wa kallama Allahu Musa taklima tabbas ubangiji yayi zance da shi da annabu Musa zance yanda wani zai zo yayi magana ka saurare shi haka ubangiji yayi da shi da annabu Musa wanadainahu annabi wa wadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiya haka ubangiji ya bayyana mana har lokacin da a cikin bakara ubangiji yake bamu labari lokacin da annabi Musa ya ji dadin magana da ubangiji a lokacin nan annabi Musa yake cewa ubangiji ya ubangiji arini yake cewa ya ubangiji yake cewa arini anzuru ilaika yake cewa ubangiji manan ka dan bude manan hijabin da yake tsakankani na da kai in ganka in yi ido da kai ya ubangiji ubangiji sai yake cewa annabi Musa yake cewa lan tarani har abada ya Musa a rayuwarka ta nan duniya ba za ka ganni ba saboda abu ne wanda yake mustahil impossible ne yace amma dai Musa in kana shakka yace unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ka kalli wancan dutsen yace in dai na kware hijabin da yake tsakankani na da kai in wannan dutsen yayi resist ya zamna a wurin shi bai gusa ba to tabbas kai ma Musa zaka gani shine ubangiji yake ba mu labari falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul muslimin lokacin da ubangiji ya dan kware hijabin da yake tsakankanin shi da shi da annabi Musa kurum wannan dutsen hasken ubangiji ya ballu wannan dutsen sai ga dutsen ya rushe ya koma tonka shi kuma annabi Musa ya fadi yana sumamme lokacin da annabi Musa ya hulhudo yace subhanaka tubtu ilayka tsarki ya tabbata zuwa gare ka ya ubangiji na tuba ina mai neman tuba ga abinda na aiwatar wa ana awwalul muslimin yake cewa kuma ubangiji ni ne farkon musulmai nayi imani na tabbatar lalle ba za a iya ganin ka ba ba wata halitta wanda za ta iya resiste akan haskenka idan ka kware haskenka ganin da za mu yi wa ubangiji a gobe kiyama a cikin gidan aljanna shine ganin da yahi shiga gidan aljanna gabi shine ubangiji yake bayyana mana lillazina ahsanul husna wa ziyada wa inda suka kyautata a rayuwarsu ta nan duniya aka kyautata musu a gobe kiyama karkashin rahama ta ubangiji da sanya su shiga gidan aljanna za a yi musu wani dadi na daga kyautata wannan da aka yi musu shine malaman tafsiri suka ce shine ubangiji zai yayi hijabin da yake tsakankanin shi da mutane gangajjakin nan taka da aka sanya bata iya rike bata iya resistant kallon hasken ubangiji a gobe kiyama a cikin gidan aljanna za a baka lamarin yin haka ubangiji zai kware hijabin da yake tsakankanin mu da shi zamu kalle shi zamu ji a ran mu kanin ubangijin nan yahi shigan mu gidan aljanna da shi Allah ya datar da mu to shine wa'annan irin wahayi wanda ake yi wa manzanni in ma ya kasance bi wasita aw bi ghairi wasita yake cewa abin da yake cikin wannan littattafai wanda ubangiji ya aiko zuwa ga manzannin shi mu bayyana fiha shara'i'uhu ubangiji yana bayyana mana shari'ar shi a cikin wannan littattafan kamar yanda ubangiji ya bayyana mana irin yanda aka sai wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'in fakhudha bi quwwatin wa amur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin kamar yanda aka aiwatar da annabi Musa lokacin da ya tahi miqati kwana 30 aka kara mai kwana 40 zuwa ga miƙati zuwa ga ubangijin shi aka bashi attaura da ya dawo da ita yace mun rubuta wa annabi Musa a cikin wannan attaura min kulli shay'in mu'izatan wa tafsilan li kulli shay wa azini a ciki da bayani akan hukumtan komai da komai wanda aka dora mutanen ko shari'a annabi Musa akan shi haka mu ma alqur'anin da aka kawo mana bayani ne akan shari'ar da aka dora al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan shi yake cewa wa ahkamahu da hukumce na ubangiji a galgashin a cikin wannan littattafan yace liyuballighuha ila khalqihi dan su isar da wannan hukumcen da shari'an nan zuwa ga bayin Allah yurshiduhum fiha ila ma fi sa'adatuhum fil hayatayn a cikin wannan littattafan zaka samu abin da zai shiryar da al'umma ko abin da zai shiryar da bayu zuwa ga abin da zai ba su lamanin samun dadin rayuwa a nan duniya da dadin rayuwa a gobe kiyama. Yake cewa wa'azamu hadhihi alkutub, mafi girman wannan littattafan wanda Ubangiji ya sabkar da su zuwa ga manzannin shi, yace na farko at-taurat al-munazzala ala sayyidina Musa alayhi salam, at-taura wadda aka sabkar wa annabi Musa alayhi salatu wassalam, yace waz-zabur al-munazzala ala sayyidina Dawud alayhi salam, zabura wadda aka sabkar da annabi wa aka sabkar wa annabi Dawud alayhi salatu wassalam, wal-injil al-munazzala ala sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, da injila wadda aka sabkar ga annabi Isa alayhi salatu wassalam, wal-qur'an al-munazzala ala sayyidina Muhammad عليه الصلاة والسلام ده القرآن وان ده أكسب كرقة شو قبم النبي محمد عليه الصلاة والسلام إيش ويؤمن بالقرآن أعظم هذه الكتب إيش كم واجبيني كون دي إيماني ده اللي تتفاي يي إيماني للي القرآن شيني ما في جرم وان اللي تتفاي دكان سو كاغر كوي صحف إبراهيم وموسى da kwai attaura da kwai injila da kwai zabura da kwai suhuf Ibrahim wa Musa, malam ya kawo mana mafi muhimmancin wannan littattafan, yake cewa wajibi ne a cikin wannan littattafan dukkan su da aka sabkar ga annabawa kai imani lalle alqur'ani shine mafi girman wannan littattafa, wa muhaiminan alaiha, kuma wannan qur'anin ya mamaye dukkan wata shari'a wanda take cikin wannan littattafa saboda shine wanda yake sama da wannan littattafa da aka sabkar. Yace wa nasikhul li jami'i ahkamiha wa shara'iha, kuma wannan alqur'anin shine mai shahi dukkan wa ansu hukumce da wata shari'a wadda al'ummun baya suka kasance sun aiwatar. Shi sanya anan zan mu iya fahimta da zaran lokacin da aka aika da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wata shari'a wadda take ci in ba shari'a annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ba. Shi sanya manzo Allah yake bayyana mana, yake cewa ko annabi Isa ya dawo duniya yace lam yas'ahu illa tibai, ba abin da zai yalwaci annabi Musa ya samu gata a gun ubangijin shi yayi abin da aka umurce shi ba ce ya bi shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba. Shi sanya duk wanda zai zo ya ringa maka bayani a'a ai da kwai wata shari'a mu ma da kwai annabin mu wanda aka aika mun yi imani da shi muna kan shari'ar shi, wannan shirme ne. Addini kurum shine shari'a annabi Musa alayhi salatu wassalam, ita ce kurum wajibi, ita ce abin da ya kamata a shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ita ce wajibi, ita ce ya kamata kowa da kowa yayi imani da ita ya bi ta sau da kafa. Shine malam nan ya kawo mana dalilai akan lalle Ubangiji ya sabkar da alqur'ani, ya sabkar da littattafai game da annabawa. Cikin suratul nisa yake cewa ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi unzila min qablu wa man yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan mubina faqad dhalla dhalalan ba'ida. Afwan ta suratul nisa yake cewa ya ku wanda kuka yi imani, ku yi imani da Allah, ku yi imani da manzannin da ya aika, ku yi imani da littattafan da ya sabkar. Alladhi nazzala ala rasulihi, littattafan da ya sabkar game da manzannin shi, wal kitabi alladhi unzila min qabl, kuma da littafin da ya sabkar kamun wannan littafin da aka sabkar muku ya ku al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa man yakfuru billahi, ku sani duk wanda ya kafurce wa Allah, ya kafurce wa mala'iku, ya kafurce wa littattafai, ya kafurce wa manzanni da ranar lahira, yake cewa faqad dhalla dhalalan ba'ida, tabbas wannan mutumin ya yi bata wadda take mai nisa. Aya ta biyu cikin suratu Ali Imran, Ubangiji yake cewa nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qabli hudan lin-nasi wa anzala al-furqan, yake cewa tabbas ubangijin nan shine wanda ya sabkar da alqur'ani, ya sabkar da wannan alqur'anin da gaskiya, wannan alqur'anin mai gaskatar da littattafan da suka gabace shi, yace wa anzala at-taurata wal injila, kuma wannan ubangijin shine ya sabkar da at-taura da injila min qabli hudan lin-nasi, tun kamun shari'ar mutane, wa anzala al-furqan, kuma gashi nan ubangiji ya sabkar muku da alqur'ani shine ake kiran shi da al-furqan mai rarrabewa. Kuma dalili akan lalle ubangiji ya sabkar da zabura game da annabi Dawud, ka koma cikin suratul nisa yake cewa wa ataina Dawuda zabura, tabbas mun sabkar wa annabi Dawud zabura. Wannan kenan shine abin da ya shahi imani da littattafai wanda ubangiji ya sabkar game da ko zuwa ga manzannin shi. Na hudu yake cewa al-imanu bir rusul alayhi salatu wassalam, imani da manzanni sarki ya tabbata da aminci ya tabbata a gare su. Malai yake cewa huwa an nu'mina al-mukallafu bi anna Allah ta'ala istafa minan nasi rusulan, yace wajibi ne game da mukallaf wanda yake balagagge, wanda alƙalami ya hawo kan shi, yayi imani lalle Allah istafa minan nasi rusulan, ya zaba daga cikin mutane wa'ansu wanda ake kiransu da manzanni. Kamar yadda hadisi Abdullah ibn Mas'ud yake karantar da mu, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana, lalle ubangiji sai da ya leƙa dukkan zukatan bayu daga annabi Adam alaihi salatu wassalam har zuwa wanda za a haihu a ƙarshen duniya. Ubangiji da ya leƙa zukatan kowa ya gani ba wata zuciya wadda ta cancanta ta dace a gama ta da annabtaka da manzanci na al'umma wadda take tahi kowace al'umma alkhairi, a sanya wannan zuciyar ta kasance ita ce zuciyar annabi wanda yake jagora ga annabawa, cikamakon annabawa in ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Ubangiji ya zabe shi ya sanya shi shine jagoran annabawa, jagoran al'ummu, jagoran al'umma wadda ta yi kowace al'umma alkhairi. Aka zabe shi ya kasance shine annabi manzo. Yace baya da haka Ubangiji ya leka cikin zukatan bayu kaf, yace bai ga wa'ansu zukata ba wanda suke kai suka kai zukatan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsarki da nagarta ba. Ubangiji sai ya zabe su su kasance su ne sahabbai wazirai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan annabawa wanda ya aiko da manzanni. Shine to nan yake bayyana mana wajibi ne mu yi imani lalle ubangijin mu ya zaba wa'ansu daga cikin manzanni, ya zaba daga cikin mutane wa'ansu wanda ake kiran su ya aiko su a matsayin manzanni. Kamar yadda yake bayyana mana Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas, Allah shine mai zaba a cikin mutane, a cikin mala'iku ya kasance wannan shine manzanni. Kaga kaf mala'ikun da ubangiji ya halitta ya yi zabi, mala'ika jibril ya kasance shine dan aikin shi. A cikin ku mutane sai aka zaba annabi Adam, aka zaba annabi Nuhu, aka zaba annabi Musa, aka zaba annabi Isa, aka zaba annabi mu sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa. Kamar yadda ubangiji yake bayyana mana wannan annabawan, minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk, da kai wanda aka labarta mana ga irin gogurmai da yi da shi da mutanen shi, da kai kuma wanda ba a ma labarta mana su ba. Haka kuma gobe kiyama kowanne zai zo da al'ummar shi, muna nan muna kallo, kuma mu ne masu shaida game da wannan al'umma. Waje ina bika shahidan ala haula'i, za a zo ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce mai shaida game da manzanmu, mu ne masu shaida game da al'ummu wanda suka gabace mu. Lalle an aiko, an aiko, sun yi imani ba su yi imani ba, a huce. Shine yake malai yake bayyana mana wa'innan manzannin da ubangiji ya zaba, auha ilaihim shara'i'ahu, ubangiji ya musu wahayin shari'ar shi wa dinihi da addinin shi, wa amarahum bitabligi ila alkhalqi ma unzila min rabbihim, yace kuma ubangiji ya umurce su wannan abin da aka yi musu wahayi na daga shari'a na daga addini aka ce musu isar. Kamar yadda aka umurci manzanmu, ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'zibuka minan nar, ya kai wannan manzo ka isar da sakon da aka dora maka yau ne isar da shi, idan ko baka yi ba yake cewa wallahi baka aiwatar umurnin da aka umurci maka ba, fa ma ballaghta risalata, baka isar da sakon ubangijinka ba, kurum kai naka ka isar, wallahu ya'zibuka minan nas, Allah shine zai sha makance ka ya kare ka da mutane. Sanya duk lokacin da mutum ka yi niyyar isar da saƙon Ubangiji, to kana da wata alhurma ko wani alƙawari wanda Ubangiji ya yi maka, Ubangijinka zai kare ka da mutane. Duk wani wanda zai cutar da kai, to ƙarya yake cutar da kai. Cutar shi ba za ta iso kanka ba, in dai ka ta iso kanka to wallahi tallahi ka leƙa ka koma ka diba niyyarka. In dai dan Allah za ka yi to wallahi ba wani wanda ya isa ya cutar da kai. Wallahu ya'simuka minan nas. Shi ne yake cewa aka umurci wa'innan manzannin da isar su isar da saƙon Ubangijinsu, ya ce liqadai hujjatihim alaihi yawmal qiyama, saboda Ubangiji ya datse dukkan wani hamzari a gobe kiyama. Kadda ku zo an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilina, dama mun rigaye mun dau alƙawari a cikin cikin mahiyan mu ba za mu bautata wa kowa ba in ba Allah ba. Wannan alƙawarin da muka dauka ba don komai ba, saboda kan mu zo Ubangiji mu ce a'a ai mu kaza da kaza da kaza da kaza, kuma haka Ubangiji ya yi aiko mana dan ya ƙara datse mana dukkan wani hamzari sai ya aiko mana da manzali. Shi san ya daukan ya dauwa kanshi alwashi wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, da dai rana ba za mu taba azabtar da wata al'umma ba face mun aiko mata da manzo, saboda gobe kiyama kar da wani yazo ya bada hamzari yace a ai ni sako bai iso mu da ba, tunda sako bai iso mu na Ubangiji idan ka azabtar da ni ka zalunce, to shine aka aiko maka da manzo, aka ce wannan manzon ya isar da wannan sako saboda a yanke maka hamzari a gobe kiyama. Yace wa ayyada hadhihi ar-rusul bil mu'jizat, yace kuma Ubangiji sai ya karhohi wa innan manzannin da wa da mu'jizozi. Me ake kira da mu'jiza? Shine duk abin da ya saba wa hankali wanda wani annabi zai aiwatar. Da kwai abu biyu wanda muke sanya su cikin juna, da kwai mu'jiza da kwai karama. Karama takan yi mallam Isa yana da wata karama shi ba sani ba, takan yi ina da wata karama ta ni ma kai na bin san da ita ba, amma dai mu'jiza ba ta tantanta in ba ga annabi ba. Dukkan su abu ne wanda hankali baya dauka. A al'adance dan adam baya yin haka. Idan muka leka daga cikin mu'jizozi wanda Ubangiji yake bayu annabawan shi, marauki misalin annabi Musa alaihi salam. Annabin Musa me yake yi? Sandar shi yake jihawa, gata nan sanda ce kara ne ba wani abba ta koma maciziya. Ya sanya hannun shi a hammata ya huddo ya kasance haske. Kaga wannan ita ake kira da mu'jiza. Annabi Isa wa tubri'ul akmaha wal abrasa wa tuhyil mauta bi iznillahi wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la'ayatan lakum. Annabi Musa zai zo ya shahi idan makaho, makaho ya dawo yana gani. Kaga wannan mu'jiza ce, abu ne wanda dan adam baya yin shi, amma dai Annabi Isa yana da wannan mu'jiza. Annabi Isa ya kalle ka ya ce maka kaza ka ci a gidanka, kuma da kai ka ajje abinci iri kaza a cikin stoinka. Kai Annabi Isa ya tada matacce zai daddaba shi ya tashi, wannan duka mu'jiza ce. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da mu'jiza, ya roƙi Ubangiji a yanko watan nan da kake gani, wanda har yanzu masu bincike na wata suna cewa ga tsagar da aka raba wata har yanzu da ka kalla kana ganin ga tsagar nan. Ubangiji ya iqtarabati as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wan yarawu kull ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ca suka yi, to mu in dai kana so mu yi imani da kai, ka nuna mana lalle kai dan aike ne da gun Ubangiji, ka ce wannan watan ya tsago ya rabin shi ya sauka akan wancan dutsen rabin shi a sama. Kuma hakan tawakkala ubai manzo Allah ya roƙi Ubangiji shi aka mai haka, wannan yana ɗaya daga cikin alamar tashin kiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya huta yaki, yace a kawo ruwa ayi arwalla, ruwan da adda kai bai isa mutane su yi arwalla. Aka kawo dan makayi ya sanya hannun shi a cikin kwana, sai ga ruwa nan suna hutawa tsakankanin yatsotsin shi. Wannan ka koma cikin hadisi ne wanda yake ingantacce. Kashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a, abincin mutum hudu mutum runduna ta ci shi ta koshi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha ya ma madara addu'a, ya ba wa mutum wurin sama da 100 da wani abu suka sha, karshe kowa da ya sha aka bashi ya sha. Abu Hurairah yake ba mu labari, hadisi ne ingantacce, yace na huto ina jin yunwa, na rasa inda zan buga, yace na gamu da Abubakar na mai farlat Abubakar ya ke fahimta yunwa nake ji ya kai da gidan shi in ci abinci, yace muka gamu da Umar na mai bai gane ba da yunwa nake ji, yace mun Abu Hurairah zo mu ka ci abinci gidana, yace muka gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallona yace yunwa kake ji ko, sai mu tafi aka taho aka ba mu ɗan madara, yace duk madaran nan da aka ba mu ni kadai in aka ba ma wallahi tallahi zan sha ban san inda na sa ta ba, yace da ta shigo hannun manzo Allah ya rike ta, yace Abu Hurairah ka tafi ka kirawo ahlus suffa wa'inda suke cikin masallacin manzo Allah, wanda rayuwar su kurum ta takaita ne game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, game da Allah da manzon shi. Yace mu kuma a lokacin nan mun yi Musa bayan, yace nace a raina nace to manzo Allah ni ma wannan in aka bani in na sha ba ta ishe ni bartana ni da kai mu sha, kuma a kirawo an su, yace to umarni ne na manzo Allah, yace na tayi na kirawo su da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙo mini wannan kwana, yace ba su sha, kowa sai da ya sha yi tak, yace kowa duk wanda ya sha ya kare sai ya gaba ya tahiyar shi, yace sai ni yi manzo Allah ya miƙa mini kwanan na sha na sha na sha. Yace Abu Hurairah ƙara
yace manzo Allah ta isa yace kai dai ka kara ya kara na sha yace na me ka manzo Allah yace a gure ya kara yace ta isa manzo Allah yace kara kai dai na kara yace wallahi he dai kai ba wani wuri a ciki da yace madaran nan tana nan yanda take yace lokacin nan manzo Allah da ya amsa kurum ya kunkwade ta shikenan naga babu komai a kwado wannan duka yana ɗaya daga cikin mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita kuma karama shine wani ɗaya daga cikin waliyan Allah ubangiji sai ya bashi wani abu wanda ya sha bamban da mutane wanda a hankalci dan adam baya yin shi to irin wannan ita ce ake kira da karama sabanin mu'jiza shine nan malam yake ba mu labari yake cewa wa'innan manzannin ubangiji ya karhoye su da mu'jiza yace wa asabahum min al-ma'asi wal munkarat kuma ubangiji ya sha makance wa'innan manzanni da annabawa da aiwatar da ayyuka na zunubi da ayyuka wanda suke nazarci ba wani annabi wanda zaka same shi yana aiwatar da ayyuka wanda suke na sabo ne game da ubangijin shi shi sanya su wa'innan duk wanda aka ce yana da tambarin annabtaka ko na manzanci wannan mutumin ma'sumi ne baya sabawa ubangiji baya sabawa ubangiji ko yayi wani kuskure ba a kama shi da laifi da mu an riga ya an gafarta ne kale ka gani abin da yawa kana bayan an kare yakin badar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ya kirayi sahabban shi Abubakar da Umar ya nemi shawara su yake cewa Abubakar ya kuka gani da Umar ya kuka gani ya kamata mu yi da wa'innan fursunan yaki ditini innan da aka kama yayi kamata a yi da su Abubakar yace wa'innan dukkan su ɗan uwanmu ne manzo Allah ina ganin kowa ya bada wani abu a fanshe shi kuma cikin iyallan shi Umar yace manzo Allah ina ganin sabanin abin da Abubakar yake gani wa'innan dukkan su ɗan uwanmu ne wani dan dangin mu ne wani wanka ne wani kananka ne yace kowa a bashi takobi ya sauke wa ɗan uwan shi kai yace saboda a tabbatar da gaske muke kuma a tabbatar wannan addinin daukaki yake ba gaskanta yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama ubangiji ya wasafa mana bil mu'minina raufur rahim shiwa afwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya me kaushin ya me saukin hali irin hali halin shi kwatankwacin ko halin Abubakar kwatankwacin halin manzo Allah manzo Allah sai ya dauki shawara ta Abubakar yace to shikenan ayi gangami duk wanda yake da wadan uwa a garin Makka ya umurce shi ya aiko da wani abu wanda za a fanshi mutumin shi ya koma gida a lokacin nan hadda kai miji nadiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawa kana bayan an aiwatar da haka sai ga aya ran a cikin suratul tauba ubangiji yake cewa ma kana lin nabiy an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم ubangiji yake cewa baya dacewa ga wannan annabin ya kasance yana da fursunan yaki har sai an zubda jini a saman kasa yace shin kuna fifita abinda za ku samu na kayan duniya akan abinda yake gun ubangiji yace to ku tabbata ubangiji lahirin yake muku da aka sanya ku kan wannan turban ba don komai don ku mori gobe kiyama ku ne ku samu gidan aljanna a gobe kiyama yace in ba dan ubangiji ya riga ya zartar ba annabawa ma'sumai ne kuma an zartar lalle ba za a halakar da wannan annabin ba za a kama shi da lahin da abin da ya aiwatar ba yace wallahi lamassakum fima afattu fihi azabun azim da azaba mai radadi da ta sabka akan ku gulgudan sakamakon abin da kuka aiwatar a wannan yake nuna annabawan nan namu ma'sumai ne yake cewa ubangijin mu ya karhaye su da mu'jizozi kuma ya assame su da abubuwan da suke na sabo yake cewa wa bin nasri ala muttabi'i sabilul kufri wal ghawaya wad dalalat kuma haka ubangiji ya ba su nasara akan dukkan wanda suke kahurai ko wanda suke kan tafarki na kahurci ko wanda suke kan tafarki na bata yace awwaluhum adam abu abul bashar farkon annabawa shine adam baban mutane wa akhiruhum wa afdaluhum na karshen su kuma mafi fadalan su wa shahidu alaihim yawm alqiyama ko mai musheda a gobe kiyama wa khatimuhum sayyiduna muhammadun sallallahu wa salamu alaihim ajma'in dide muhammad sarki ya tabbata da aminci ya tabbata a gare su dukkan su annabawan nan kuma yanda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul nahl wal qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha washtanibu at-taghut faminhum man hada allah ومنهم من حقت عليه الضلالة yake cewa tabbas mun aiko game da kowace al'umma mun aiko mata manzanta haka mutanen Fir'auna aiko musu annabi Musa haka mutanen annabi Isa aiko musu annabi Isa mutanen annabi Dawud aiko musu annabi Dawud mutanen annabi Sulaiman aiko musu annabi Sulaiman Adawa aiko musu annabi Hud wannan Samudawa aiko musu annabi Saleh kowa aiko musu da manzon su yake cewa wayannan manzon kowanne idan yazo sakon da yake isarwa al'umma shi shine an ibudullahi wa shanibu tabut ku bautatawa Allah ku nisanci dukkan abin da yake dagutu wanda yake koma bayan Allah wanda ake bautatawa yace a cikin mutanen nan wanda aka aika musu da manzo faminhum man hada Allah akwai wanda ubangiji ya shiryar da su saboda shiryar nan a hannun ubangiji take ba a hannun wani ba take ba shi sanya aka hadi wa manzo Allah afaman yahdi ila alhaq haqqu an yutaba amman la yahdi illa an yuhda famalakum kayfa tahkumun haka ake galgada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lalle kai Muhammad baka shiryar da wanda kake so inda yana iya shiryar da wanda yake so wallahi manzo Allah da ya nema dukkan da ya shiryar da dukkan al'ummar shi mutanen garin Makka dukkan su da ya shiryar da su ɗan uwan shi ne amanna arziki ɗan babannin shi ne ɗan uwan shi ne ɗan kabilar shi ne wanda ake mutunci ne da kabilolin su amma dai kai innan baka kai baka shiryar ubangiji shine mai shiryar da wanda ya dama shine yake bayyana mana a cikin su wayannan mutanen da aka aika manzanni a cikin kowace al'umma da kai wanda ubangiji ya zaba ya shirye su da su wa minhum man haqqata alayhi ad-dalala da kai wanda kuma bata ta tabbata a gare su ayi ayi a kiraye su a musu wa'azi dare da rana wallahi tallahi ba za su taba imani ba da Allah ba haka kuma ubangiji ya labarta mana a cikin alqur'ani shine a cikin suratul nisa ubangiji yake zana mana inna auhayna ilayka tabbas mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuhin kamar yanda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuh wan nabiyina min ba'di da annabawa wanda suke kamun shi wa auhayna ila ibrahima muka yi wahayi zuwa ga annabi ibrahim wa isma'il ga da ga annabi ibrahim annabi isma'il wa ishaqa da da ga annabi ibrahim shine ishaqa wa yaqub da wida jika ga annabi ibrahim shine yaqub wanda ake kiran shi da bani isra'il wal asbat da tattaba kunnan su wa isa da annabi isa wa ayyuba da annabi ayyub wa yunus da annabi yunus wa harun da dan uwa ga annabi musa shine harun wa suleiman da 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 annabi daud shine annabi suleiman wa ataina daud zabura tabbas mun baiwa annabi daud zabura shine littahin da aka bashi wa rasulan qarqasnahum alayka daga cikin wannan manzannin da kai wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muka labarta maka labarin su irin gogormaya da suka yi da su da annabawan da su da mutanen su wa rusulan lam min qablu tin gabaninka yace wa rusulan lam naqsusum alayka kuma da kai daga cikin manzannin da muka aika wanda ma ban baka labarin su ba a cikin alqur'anin da muka samkar maka ba yace wa kallama Allahu Musa taklima daga cikin wannan manzannin da muka aika annabi Musa ubangiji yayi magana gaba da shi ko yayi magana baki da shi yace rusulan mubashirina wayannan manzannin da muka aika sune manzannin da suke yi wa al'ummun su albishir wa munzirina kuma suke galgadar da al'ummar su su musu galgadi akan ku tsaya ku yi abin da ubangijin ku ya umurce ku idan ba ku yi ba to ga abin da zai kai zuku kai zuwa gare shi ita ce wutar jahannama yace li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul saboda wai mutun kai zo a gobe kiyama yace wa Allah a shi manzo bai iso me ba a'a an aika maka da manzo dan a datse wannan hujja da zakka wannan hamzari wanda aka baka yace wa kana Allahu azizan hakima lalle Allah madaukaki ne kuma mai yawan hikima ne a cikin suratul ahzab ubangiji yake bayyana mana ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammad sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba baban wani daya daga cikin ku ya kusa habban shi walakin rasulullahi muhammad ba kowa bane ba face manzo ne na Allah wa khataman nabiyina kuma cika muku da annabawa wannan ya samu sila ne dalilin ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana daukan dai antaccen bayon shi Zaid bin Harisa ana kiran shi da Zaid bin Muhammad ana kiran shi da Zaid dan Muhammad saboda ubangiji ya datse wannan alaka yake cewa ud'uhum li aba'ihim huwa aqsadu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahu fa ikhwanukum fid din wa mawalikum da kana iya daukan dan wani kame da shi danka ka kiraye shi da sunan a ringa kiran shi da sunanka a ringa kiran shi wani dan wani sabanin kuma ga baban shi tun a gishi to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka aika da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji dai ya yake wannan akan manzon Allah aka fara dabbaka wannan haramcin har ma ya kai matar shi Zaid bin Harisa wanda manzon Allah ya neman mai arman shi ita ce Zainab bint Juhash manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harisa ya sake ta bayan an baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin Zaid zai saki matar shi idan ya saka mun kuma zan mu auren makar ita dan a datse wannan alaka a ringa cewa dan wani bai zama dan wani dan wani bai zama danka dalilin haka al'amari yayi turke turke Zaid ya saki matar shi da ya saki matar shi a saman bakwai ubangiji ya falamma qada Zaid min hawa tahan zawajnakaha لكي لا يكون على المؤمنين حرج في الزواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وان da kuke kira a matsayin su na diyanku alhali ba ku bane kuka ake su ba yake cewa wannan dan wannan wannan dantaccen bawan naka Zaid bin Haritha lokacin da ya gama bukatuwar shi da matar shi ya sake ta yace he muka auren maka da ita yace ba dan komai ba dan wannan 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 abin da ya kasance ana yin shi a jahiliyya mu yanke shi a hasayin shi shi sanya nan ubangiji yake cewa Muhammad ba babun kowa bane ba Muhammad manzo ne daga gun ubangiji shi dan aike ne daga gun ubangiji shi kuma cikamako ne na annabawa mu karanta wannan hadisi na karshe sai mu tsaya daga Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a garin hadisi ne wanda Imam Muslim da Imam Tirmidhi dukan sun gudar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fuddiltu alal anbiya'i bi sittin an fifice ni game da sauran annabawa wanda suka gabace ni da abubuwa guda shida wannan yana ɗaya daga cikin mu'jiza wanda ubangiji ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko yake cewa uditu jawami alkalim an bani dunkulallin kalmomi magana ɗaya in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi zaka zo zaka iya buga littafi da ita an ba manzon Allah dunkulallin kalmomi yake cewa wa nusurtu bir ru'bi kuma an bani nasara da hurgici duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace zai kai falmaki a wata riwaya yake cewa wa nusurtu bir ru'bi masirata shahri duk inda manzon Allah yace zai kai falmaki zai kai yaji to tsawon wata guda wa'innan mutanen garin a cikin hurgici suke haka kuma duk lokacin da musulmai suka ce za su kai hari to wannan mutanen tsawon wata guda a cikin farmaki suke a cikin tsoro suke yace wa halat liyal ghanaim kuma an halatta mini cin ganima sakamakon sauran annabawa wanda suka gabaci manzo Allah koda sun yaki sun samu ganima to ba sa cin ta yayin su tattara ta a guda wuta ta sabko daga sama ta kona wannan ganima amma dai kasancewar yanayin mu ubangiji sai ya halatta wa manzon shi da al'umma shi cin ganima yake cewa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura kuma an sanya mini kasa duk inda na samu kaina kurba in durkusa in salla abin arwalla ce abin taimama ce a gare ni kuma abin tsarki ce a gare ni kuma abin salla ce a gare ni ba wata al'umma wadda aka mata wannan gatan a duk inda ka samu kanka shine a wata riwaya yake cewa fa ayyuma rajulin adraktuhu salata falyusalli duk inda sallatar suke ka kurum kai salla banda wurare wanda hadisi wanda suka tabbatar mana aka hane mu mi sallah kamar wurin da ake kulle raqumma ko kuma ban daki irin wannan wuraren duka shari'a ta haramta mana mi sallah a wannan wurare amma dai ko ina ka samu kanka sallah wannan kasan nan kana iya yin tsarki da ita kana iya tana iya kasance maka matsayin wankan janabarka tana iya kasance maka matsayin arwallarka kai sallah kuma duk inda sallah ta kama ka sai yake cewa wa ursiltu ila al-khalqi kafatan kuma an aiko ni zuwa ga dukkan al'umma kowanne annabi in ka dauka wa'ansu tsirarin mutane ne ko ƴan garin su ne ko ƴan kabilu su ne ake aiko shi kamar yanda ubangiji yake wani wa ila samuda akahum saliha wa ila adin akahum huda kaga kowanne ƴan uwan shi ne ake turowa galgadan zangonku galgadan garinku sai a turo ka ka tai kayi mutanen ka nasiha kayi mutanen ka wa'azi amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an turo shi wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira an aiko ka dan ka kasance manzo ne na kowa da kowa mutane da aljannai kana mai albashir kuma kana mai galgadi yake cewa kaga wannan ita ma baiwa ce ko mu'jiza ce ko fifito ne akan fifiko game da sauran annabawa yake cewa wa khutima biyan nabiyuna kuma da ni aka liƙe annabawa daga ni ba wani annabi duk wani wanda zai huto yace shi annabi ne to wannan makaryaci ne hadisi ne wanda imam muslim da imam tirmidhi suka wutar da shi yace wa yajibu alal mukallaf an ya'rifu ma yajibu fi haqqi rusuli alayhi musallatu wassalam wa ma yajuzu wannan shine dai abin da zamu tsaya daga nan kenan wannan insha Allah sati mai zawa Allah ya sa muna cikin masu rai kenan zamu tashi akan abin da ya wajaba game da mukallafi game da haƙƙin manzanni akan shi inda an bayyana maka ga manzanni wajibi ne kai imani to wannan manzannin suna da haƙƙi akan ka wato wani haƙi ne nasu wanda ya kamata ka sabaki. Allah ya datar da mu abinda muka karanta daidai, Allah ya ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomansu, ita ce makomanmu. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana. Yan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a, muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi, sanya albarka a ciki da abinda muka kudirce a cikin raina alkhairi. Muna fatan Ubangiji ya biya mana bukatunmu, ya sanya albarka a ciki. Muna tawassuli ga wannan zama da muka yi, Ubangiji ya shiga cikin al'amuran mu, ya ba mu mafita a cikin dukkan al'amarin da rai take bukata, da abinda yake sharri ne a rayuwar mu. Muna fatan Ubangiji ya nisantar da mu da shi, ya baddala mana shi da mafi alkhairi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.